بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم
السلام يوم مدى سادوا أولا يمتشي نرانا جمعة ودشيني ديغة وطن ذو الحجة شكرا تادبو ديانة ريهود أربعين دبير ba hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi yazo daidai da 7 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya mu hada wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan dake nan jiyari a cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun da muka saba yi na Kitabul Akhdari wanda aka sani da lahallari ko ahalari wannan shine dai zama darasi na 5 a cikin jerin darussa da muka fara a cikin wannan littafi idan ba manta ba karatun baya na wancan satin mun kwana shafi na 6 ne a littafin don haka wanda suke da littafi a hannu sai su bude shafi na 6 ta wuraren tsakiya a wajen zamu tashi a da mu ga inda malai yace su'al tambaya an ayi shay'in yajibu alayhi hifdhu basarihi daga wani abu ne ko akan wani abu ne ya wajaba akan sa ya kiyaye ganin sa mu yi ta bayani a bayan lokacin da kuji an ce aka fadi lamiri a cikin wannan littafin anan kusa kusa maganar da ake shine al-mukallaf wato baligi kenan don haka kenan sai mu ce shin daga wani abu ne ya wajaba shi baligi mai hankali ya kiyaye ganin sa shin komai ya halatta ka bude ido ka zura ido ka gani ko kuma akwai limit akwai limitation da inda wato inda aka tsaye da kai karka uce karka yi kaza karka yi kaza idanuwa guda biyu kamar yadda muka sani halitta ne da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam kamar yadda Allah yake ma bawa imtinani a cikin suratul balad la usmi bi hadhal balad kenan inda yake cewa a alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn shi ma musanya ma dan adam idanuwa guda biyu ba da harshe da kuma fatan baki guda biyu sama da kasa ba to duka wadannan baiwa ne da Allah ta'ala yayi maka kuma yake so ka sarrafa su cikin abin da ya yadda ka sarrafa a cikin sa to shine malai yake tambaya shin idanuwan mu nan guda biyu akwai abin da aka yi mana kaidi kada mu kalla da shi yace kware da gaske jawab amsa wajibu alaihi ya zama wajibi akan shi baligi hifzu basarihi wato ya kiyaye ganin sa ganin nan shine ido kenan anin nazari ila alharam gabarin kallan haram da kada mutun ya rika kai gidan sa inda yake haramiyan sa ne abinda bai halatta ya kalla ba to anan wajen sai mu tattauna shin menene alharam wanda malai yace anin nazar ila alharam gabarin kallan haram to jama'a da farko idan aka ce alharam shine wani abun da aka ce ba a so aka haramta maka aka sa maka kaidi a kayan sa ba a yadda kai ba to tunda magana ake akan abun da ya shafi gani wato idanu sai ya zama kenan maganan haram da Allah yake nufi ya haramta dan adam yayi amfani da idanuwansa cikin abin da yake na haram musamman da yazo a wannan littafin shine sai mu ce mafi muhimmanci shine maganar mace kada mutun ya kalli wani abu na macen da ba ta sa ba matukar dai ba matarsa ce da yasa sadaki aka daura musu aure ya aure ta ba ko kuma dai ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya halatta cewa za a iya kallon su ba tare da abin da ya shafi hijabi ba idan muka koma cikin suratul nur zamu ga yadda Allah subhanahu wataala ya koro bayani wanda abin sha'awa bayanin ya shafi maza kuma ya shafi mata ko wani bangare da irin jan kunnan da Allah ta'ala ya yi musu dangane da su maza dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ga ya mu'minai maza su rinza abin da ya shafi idanuwansu ganinsu ba komai da su kalla ba sannan kuma su ainihin tsare abin da ya shafi farjinsu kada su yi amfani da wannan al'aura da Allah ya halitta musu wajen abin da yake na haramun ma'ana zina kenan zalika mai azka lahum Allah ya ce wannan shine abin da yafi tsarkaka gare su su maza su rinsa idanuwansu sannan su tsare abin da ya shafi al'auransu kenan rashin haka zai kasance kazanta kuma mutum zai jefa kansa a cikin wato kwazazzabo na abin da ya shafi laifi da kuma zunubi yace inna allaha khabirun bima yasnaun lalle Allah yana da labarin duk abin da mutane suke aikata kar su da tan kawai suna yin yadda suka ga dama ne kuma shikenan abin ya sha an wuce kenan a lalle akwai ranar kiddillan cin kuran da za a gujirowa dan adam da duk abin da aikata daga farkon rayuwarsa har karshe don haka mu kiyaye idanunmu mu kiyaye farjojinmu wannan shine kiran da Allah ya yi wa mu'minai ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya giya musu wannan sakon da ya gangara gaba sai ya ce wa kullil mu'minati su ma mu'minai mata a gaya musu wato sakon ba a fitar da su ba har su suna cikin sa yaghuddna min absarihinna surunza abin da ya shafi idanuwansu wa yahfazna furujahun sannan su tsare farjojinsu kada su yi zina wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana kulliyansu sai abin da ya zama dole ya bayyana babu yadda aka iya wanda shine malamai suka ce tafukan hannaye guda biyu da kuma abin da ya shafi singalalin kafa wato ana nufin kafafuwa kenan wasu kuma suka ce tafukan hannaye da kuma abin da ya shafi fuska alai halin dai lalle ana son wata ta zama mai kame kai mai sura na musulunci na kirki na mutunci kuma ita ma haramun ne yadda aka haramta maza su kalle ta ita ma haramun ne take kallon mazan irin yadda wasu matan suke yi domin su mata galibi sun fi dauka cewa ai maza ne ya haramta su rika kallon su basu gane cewa su kuma fa haramun ne su rika kallon mazan wanda ba bisa ka'ida din ba kun ga dai gashi ayin ya fara da maza ne bai kare ba sai da ya taho kan matan su ma aka yi musu wannan kira din don haka lallai mata su ma su sani ba za su sake idanunsu su yi ta kallon wato duk abu da suka ga dama na abun da ya shafi mazajen da ba muharraman su ba idan suka yi haka sai ya zama sun aikata zunubi kuma sun aikata laifi saboda haka wannan yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gidansa da ya zo sai tarar da gashi suna tare matansa suna tare da wannan sahabi makahu wanda ake ce masa Abdullahi ibn Ummi Maktum wannan makahu shi yana daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tarar da su matan ba su yi wani shiga da yake nuna sutura ba sai suka zauna haka kawai ba tare da wato kamewa ba saboda a ganinsu ai makaho ne ba zai gansu ba to saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu magana don me ba za ku sa hijabi ba ku suturta jikinku suka ce ya rasulullahi makaho ne ba hijabi yace to in shi makaho ne ku makafi ne to kun ga kenan abun bangare biyu ne yadda shi idan dana da ido zai iya jin wani abu a ransa idan ya gansu ba tare da hijabi ba ko ya ga wani sura na halittansu to fa su din ma sa iya jin wani abu a ransu idan suka ganshi a wani irin yanayi don haka annabi ya sa lalle zai sa sutura ko da kuwa ma'ana kada ya zama sun zauna a yadda su suke kallansa duk da shi ba ya kallansu to su din ma haramun ne suke kallansa haka saboda haka abun ya shafi bangarori guda biyu maza su rinsa idanunsu a rage yawan kallace-kallacen mata domin a tsarin shari'a an halatta wa mutum ya iya kallon mace ne sau daya kuma shi ma wannan sau dayan ba irin na shagala rawai wanda zai ce kai kuri har sai ta bace ba ai daya ne in ka kyauta shi ne za a ce kai biyu a wannan wani barkwanci ne nasa wanda Allah ya yafe masa amma dai ganin da ake faɗa shi ne ya kasance haka kawai ba tare da ma kai zato ba kawai ka daga ido ko kana tafiya ko me kaga ba za a ce kai ka sunkuye kanka kana cikin tafiya akan abun hawa ko da kafa kaga ba kallon gaban ka da ka je ka gori garo ai ko ne zo ya buge ka to da haka irin wannan ne dole za ka yi kici da irin wannan ka kalla to kana kallanta kuma sai ka ainihin wato kau da idanka shine kallon ɗayan da ake nufi to sake mai da kallon ko zura ido din to shine abun da yake na haramun gare ka, kallo ɗayan ne kawai halal gare ka, shi din ma manufan shi ne saboda ta iya gane wannan wace ce, ta iya yiwa ƴar uwarka ce, ta iya yiwa wata wanda take buƙatar taimako ne ka taimaka mata, ta iya yiwa kaza ne, don haka shi din ba ka ganin ba za ka iya gane menene ka gani din ba, saboda haka shi ne yasa aka halatta shi, shi ba laifi ba ne, amma duk abin da ya ƙara a kan kallo ɗaya to lalle mutum ya aikata abin da yake na haramu. Gashi Allah yana cewa lalle a gaya mana mu rinsa idanunmu mu daina kalle-kalle. Abu na biyu, a su mata ɓangaren abin da ya shafi matan, galibi kamar na faɗa suna ɗauka abin dokan na kallon a kan iya maza ne, ta yadda za ka ga suna mota ko suna keke na bib ko me ka ga suna ta zura, musamman wanda suke sa niqabin wasu daga cikin su ya ga sun zura maka ido har ma ka tsargo, wallahi ka rasa to wannan ko ta taba sanin ka ne, gashi ta rufe fuska wallantana ka san ko wace ce, halayyar uwa ce ko ta taba sanin ka kallo. To saboda haka su ma mata lallai su kiyaye kallakallan nan ba nasu bane, musamman kuma ana so su kasance masu kunya, masu sanin ya kamata, ba komai da kitsa kina ta kallo ba. Yanzu abin takeici shine kunya yayi karanci a tsakanin al'umma, musamman su matan, wadda mace idan ta fita a tsarike take tana Allah Allah ta isa inda take so ta isa, tana tsikkebewa. Amma yanzu ina in suka fito bakin hanyar wasu daga cikin su, kai ka ce suna tsakiyar gidansu ne ana tadi ana shewa, kaji suna daga murya, wasu har da ashirma abin kunya, ta gana dan wani abu da hargitsi a bakin hanya ko me, ita ma ta tsaya tana kalla, ko ta ga wani ya sa ki a kuban kofin shagon sa yana kwakwallewa dan wannan garan sai ya ji hankalin ta tsaya tun sai ta kallon sa. To kaga duk irin wannan ina za a je da shi, saboda haka kunyan nan wallahi dole sai an dawo da shi, in ba haka ba to duk su suke haifar da duk wani abun da mutum zai yi ya ji babu komai. Annabi ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta, idan baka jin kunya kai duk abun da kaga dama. To wannan na daga cikin bushewar idanu da kuma rashin sanin darajar kai ga mace, irin wannan kalle-kallen da kuma abun da ya shafi mai da hankali akan abun da ba shi ne ta sa a gaba ba, musamman akan hanya ga kuma mutane ya zama ita damuwanta wani abu ne daban. Kika fito daga gidan nan kawai mai da hankali inda za ki je ki iya kallonki gabanki da kike takawa, shi kenan. Don haka dai wajibi ne akan baligi namiji ne ko mace a kiyaye gani a daina kalle-kalle. Kuma jama'a ya shafi wannan haramcin na cewa kada mutum ya yi ta kalle-kalle anyhow, ba faɗiya wanda za ka kalla na zahiri ba, hatta abin da ya shafi a waya ko a TV ko a screen da yadda mutum zai playing ya gani, wannan shi ma na daga cikin haramun din. Yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci dukkan wanda ya ga al'auran dan uwansa in dai ba wai mata da miji bane ba, to hatta waya da za ka gani ko a TV ko a kaza, to shi ma fa wannan la'anan yana kan mutum. Don haka mu kiyaye hotunan baza, mu kiyaye bidiyoyi wanda suke na baza, dukka suna cikin abun da ya wajaba mutum ya tsare idanunsa daga su, domin idan nan kyauta ne da Allah ya baka, a yayin da ya rasar ma da yawa daga cikin mutane ba su gani. Wani shi tunda aka haife shi a makaho aka haife shi bai san meye fari meye baki ba, bai san meye blue meye green ba, bai san wannan wani irin gini ne mai kyau ne, wani irin fentin kala aka yi masa mai kyau da sauransu, shi haka yake duk da kullum shi dare ne a gonsa tunda idan a rufe yake, kullum duhu ne shi yake gani, bai san gari ya waye ko rana ya abun nan ba, in dai ta wajen gani ne sai dai a gaya masa ko ya ji kiran sallah ko kaza. To kai da Allah ya baka wannan ni'iman, ta ya za ka yi wasa da ita wurin ka riƙa sabon Allah da ita, ka sani fa Allah zai tambaye ka duk abun da ka gani din nan, kuma ran tashin alkiyama wani abin sha'awa za a rufe bakin mutum ta yadda ba zai samu daman yin ƙarya ba, waɗannan gaban naka su ne Allah ta'ala zai buɗi bakinsu, su za su ba da shaida a kanka, in idan ne zai ba da shaida naga kaza naga kaza naga kaza, haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yawma tashadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. A ran alkiyama wato abin da ya shafi hannayensu da kafafuwansu da abin da ya shafi sauran gabansu su da su yi magana, wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina, har ma yan wuta da su rika ce ma gabansu da fatan jikinsu dan me da ku ba da shaida akan mu, qalu sai su ba su amsa su musu martani, antaqala Allahu alladhi antaqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un, ai Allah da ya bude bakin ku kuke magana, mu ma ayo ya bude mana baki, don haka dole mu ba da shaida. Saboda haka idanunmu nan da su ba da shaida ran tashin alkiyama ga abin da muka kalla, sawawun a fili ne ko a sarrance babu wanda ya gani, in dai ba tuba kai ba kuma ka kaurace ma wannan zunubin, to ko wannan yana nan a rubuce a littafin ayyukanka za a bujura da shi kuma kowa zai gani za a maka tanyare ta yadda zaka ji kunya a bainal mala'i duk duniya an hado maza da mata mutane da aljanu saboda haka mu kiyaye abin da ya shafi ganin mu mu sani cewa lalle akwai tambaya game da duk abin da muke gani ya zama ganin ka ya kare akan abin da ya shafi takaddun alqur'ani ko a wayan ne ma ya zama kullun karatun ka na qur'ani ko dai wasu abubuwa da suka sance maka mai amfani na karatun boko ko dai wani abu da za ka karanta mai amfani na labarai da makamantansu amma kai ya zama kullun a wayan ka babu abin da yake shike sai waɗannan hotuna sai waɗannan videos din sai kalle-kallen mata da sauransu to kaga lalle akwai matsala ko malamai masu bincike sun tabbatar da cewa duk wanda yake kiyaye gabansa gabarin sabon Allah yana kiyaye lamarin Allah to Allah ta'ala yakan ainihin bar masa wannan gaban nasa ya jima da ita idan Allah ya bai tsawon kwana shi yasa ake cewa duk wanda ya haddace alqur'ani mai girma yayi aiki da shi to da kaga koda ya tsufa-tsufan nasa ba zai zama tsufar rikici ba ba zai zama rikicaccen tsoho ba zai zama cikin hankalinsa da nutsuwansa wadanda aka kwatanta shi da wani mai shekaru irin nasa da aka samu abu rikice yake gaba da fitsari zai a jikin sai ya ce wayo Allah maciji ya ji abu na gudu a jikin kafansa to saboda haka idan mutum har ya kiyaye gabansa ya tsare su gabarin sabon Allah to Allah kuma zai kiyaye masa gaban sai Allah ya bar masa su cikin kwaronsu da karfin su ta yadda har mutum ya so maka ga yana kallo da idanunsa baya bukatan wato dan jagora idan bai rufe ba yana nan sai dai dan nemi gilashi ne wanda zai kara gani da sauransu to dan haka in dai muna so mu tsira da waɗannan abubuwa da Allah ya mana a jikin mu shine mu sarrafa su cikin da'a wa Allah sai Allah din ya kiyaye mana su ba da mu rasa su gabanin shigan mu kabari abu na gaba yace su'al tambaya hal yahillu lahu an yanzura ila muslimin bi nadratin tu'dhihi shin ya halatta ga musulmi baligi mai hankali yayi dubi zuwa ga dan uwansa wato kallo irin wanda zai cutar da shi kai masa wani kallon da zai ji wani abu a jikinsa ya ga kaman ka kaskanta shi ko ka dauke shi ba a bakin komai ba wani irin kallon sama da kasa ya halatta kai ma dan uwanka musulmi mallan yace amsa wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin lalle bi halatta ma dukkan baligi mai hankali ba ya dubi zuwa ga dan uwansa musulmi ya kalle shi bi nadratin tu'dhihi da kallon da zai cutar da shi ya ji bai ji dadi ba illa an yakuna fasikan sai fa in wannan musulmin ya kasance fasiki ne to wannan kan fayajibu hijranuhu ya wajaba kaurace masa kada a hada inuwa daya da shi kada ya abokantaka da shi to anan wurin kun ga wannan yana magana ne akan abin da ya shafi haƙƙin musulmi akan dan uwansa lalle yana daga cikin haƙƙoƙi shine kada kai ma dan uwanka musulmi wani abun da zai ka sosa masa rai ya ji haushinka ya ji bai ji dadi ba idan kai wannan sai ya zama ka dau haƙƙinsa kuma lalle Allah zai muku shari'a a lahira kai iya kokarinka ya zama baka tafi da haƙƙin kowa akan ka ba a duniyar nan gwanda kai a tafi da haƙƙinka Allah sai ka bi bashi aimakon kai ka tafi da haƙƙin mutane a bi ka bashi domin a ran alƙiyama babu wani abun da za a samu na biyan bashi sai waɗannan ayyukan ka na lada din su ne za a riga diba ana biyan basu suka da su kuma Allah ya rantse cewa lallai duk wanda ya zalunci wani wallahi sai Allah ya bi masa haƙƙin rantsuwar alƙiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama wallahi dole sai an kwato ma mutane haƙoƙin su a dawo musu da shirin tashin al-qiyama hatta tuqadal ash-shatil jalha min ash-shatil qarna yace abun zai kai ma hatta dabbobi har sai an kwata ma dabban da take marar kaho akan dabba da take mai kaho ta tunkure ta a duniya saboda ta ga bata da kaho ba za ta iya ramawa ba to wannan dabbobin guda biyu sai Allah ya saka mu marar kaho da aka ture ta ya halitta mata kaho a wannan rana dan ta rama abin da aka yi mata a duniya sannan a ƙarshe sai Allah ya ce musu kunu turaba ku zama ƙasa gaba daya ba lokacin ne kafin ma da su ce wa yaqulul kafiru ya laita ne kuntu turaba ima in amma da a ce in zama ƙasa ne da dabbobi suka zama saboda yana ganin nan ne hutun su domin abin da yake hangowa na azaba a dai takeice lallai dole kowane haƙƙi sai Allah ya bi kajinsa sai Allah ya bi sawun duk wani abun da wani ya zalunci wani ba zai sha ba in dai ba wai a duniya an warware bane an yafe saboda haka lallai mu kiyaye kada ka zama sanadiyan cutar dan uwanka musulmi ku duba fa ta hanyar kallo kawai to ina kuma a ce ka gaya masa bakar magana ina kuma a ce ka dau hannu ka mare shi ko ya kai ma zuwa ga zubar da jini da makamantansa lamarin ba karami bane ba saboda haka lallai hatta mafi karancin abu kallo ko ka galla masa harara ko kai masa wani kallon sama da kasa da yake nuna cewa kare na shi baka dauke shi a bakin komai ba ko kai masa zunde an san zunde ai shine nuna mutun da gira ko a nu ko ko a tura baki ana nuna mutun to duk wannan abubuwan haramun ne musulmi yayi wa dan uwansa musulmi saboda shiga haƙinsa ne shi kullun musulunci so yake wannan ɗan uwanta kan ya ƙara dankwanta a da kasancewa ɗan uwan juna musulmai su kasance kamar block ne ko gini tayi da sashin sai yana ƙarfafa sashi amma har zai zama daga cutar da ni dole ba dan so ka bada cewa kai makiyina ne kai ma idan zan cutar da kai dole ba daka so ne ba daka ga cewa na wato dan zama mai baki a idanunka domin haka Allah ya tsara halittar mu jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha Allah ta'ala ya tsara halittar rawuka su zama suna kaunan mai kyautata musu haka idan tsakanin mu akwai kyautatawa da ganin girman juna da mutunta juna tabbas za mu ji muna son juna muna haba-haba da juna amma sai da ya zama zaka cutar da ni kallon banza ko da maganan banza ko da wani abu na cutarwa ba da haƙi ba ko shakka babu zan daga ce ina jin haushin ka zan ji ba na son ka dalilin wannan abun da ya faru to shi ka musulunci yana so a zama tsintsiya madaurin ki daya ne kar a samu irin waɗannan abubuwan wannan su zai sa a zauna lafiya saboda haka jama'a mu kiyaye dan uwan musulmi suna da babban haƙi akan mu hatta abun da ya shafi kallo ballantana ya kai mu taba lafiyarsu garin raba shi da dukiyarsa da kashe shi ko ka wajen dauke masa waya ka sare shi ko ka tsara sauran su duka abubuwa ne wanda suke faruwa a keta alfarman mutum a shiga masa har gida ne na kwance da iyali da sauran su waɗannan abubuwa ne wanda masu yin sa ko dai ba su sani ba ko kuma sun sani sun yi burus sun yadda duk abin da Allah zai yi musu yayi musu Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka mu kiyaye mu yawan mu alfarman su mu zama masu mutunta juna mu rika musayan ban girma tsakanin mu to wannan shine zaman lafiya kuma shine abin da Allah yake son mu da shi yace illa an yakuna fasikan sai mutun ya zama fasiki fa yajibu hijranuhu to shi kan sai a kaurace masa dan haka kenan wanda ya zama fasiki shi ba laifi bane dan an yi wani abu na musguna masa dan wata kila ya ji haushi yace to bari ya gyara dan haka idan ya kasance mutumin banza ne a iya masa haka dalili akan haka kun ga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wato wani wanda ake bin sa bashi ya rasu shi annabi bai sani ba idan yazo aka gayyace shi sallan gawa to yake tambaya shin hal alaihi dainu akwai bashi akan wannan mamacin idan aka ce masa eh sai ya ce to kun yi wanda ya masa sallah kun ga me saboda ya nuna girman abin da ya shafi wannan bashin saboda nuna cewa duk wanda ya ci bashi bai biya ba to a ranta shi alkiyama ko a kabarin sa ba zai samu kwanciyar hankali ba to kun ga wannan murun ya nuna mana cewa lallai a shi wanda yake mutumin banza ana iya wato yin masa wani abun da ba wato haramun ne kai ma wani wanda yake musulmi wanda yake wankakke daga laifi hatta abun da ya shafi shi kansa sallan annabi ya kasance idan munafiki ne baya zuwa sallar sa saboda umurnin Allah a wala tusalli ala ahadin min ummati abadan wala taqum ala qabri kada ka sake sallah ba kowanne daga cikin su waɗannan munafikan wanda shi annabi an gaya masa sunan su amma shi bai bayyana ba saboda haka sayyidina Umar ya zama a zamanin khalifancin sa tunda kun san su sune sarakunan kuma sune limaman sune alqala da haka idan aka yi mutuwa idan ya je wajen da za a yi sallah ya lalle ga bai ga Huzaifatul Yaman ba sai gudo islale ya ja jikin sa ya koma gida saboda yana ganin cewa lallai wannan mutumin munafiki ne shi Huzaifatul Yaman shine sahibu sirri mabocin sirrin manzo Allah duk annabi ya ga suna waɗannan munafikan shi ya san su amma dai bai faɗa wa mutane ba don haka sai zamanin idan Umar bai gan shi ba sai ya dauka cewa lallai fa wannan munafiki ne cikin lissafin wanda annabi ya ga Huzaifa ne shi ma sai ya kaurace masa sallah gare shi da kun ga kenan idan mutum ya zama fasiki ana iya yi masa wani abu domin ya zama izina gare shi in rayayye ne in ko matacce ne ya kasance izina ga ɗan baya don su gane cewa abun da ya din nan ba daidai bane da haka shi wanda yake mai laifi a iya musguna masa domin ku duba hatta shari'a shari'ar musulunci ya bada kulawa musamman ga abun da ya shafi jinin mutum amma shi ya halatta akwai lokacin da ake daukar rabutun kuma ya zama shine daidai abun Allah a kace shi ma ya zama ya bar numfashi tare da girman rai amma idan mutun ya arhantar da ransa ya aikata abun da zai sa ya antabara to a lokacin Allah abun da yafi kauna kenan yafi so yanzu misali mutumin da ya taba yin aure yayin zina rajimu ne a kansa za a jefe shi har sai ya mutu ko ba haka ba sannan wanda ya taba kashe wani shi ma wannan za a dauran sa in dai akwai shari'a musulunci za a kashe shi a tsarin doka wannan shine abin da Allah yake munna da shi yake so to amma idan ya kasance a mutun ya zama ya cire ma dan uwansa hannu bisa abin da ya shafi ganganci to diyan da za a biya wajen maganan hannun nan ba kankani bane amma san da ya kasance mutun ya saci abin da bai wuce rubu'u dinar ba wanda rubu'u dinar sakamakon ma lalacewar naira a yanzu idan da mun fatanta bai wuce 50 ba zuwa dai 50 da dani burgudi bai wuce dai zuwa 60 ba to idan mutun ya saci abin da ya kai kiman sa ko kudin zunzurutu ya kai naira 60 din mu dauka a haka to wannan zai halatta a yanki hannunsa saboda me ya aikata abin da Allah baya so kuma Allah ya sa wannan doka din saboda aladabtar da shi amma idan ya kasance bisa ganganci wani yanke masa to diyan da ake fada diyan cire gaba to diya ne in ka ji lissafin miliyoyi ne saboda yadda naira yake hawa da tashi shi sa ba zan yarke lissafin ba amma lissafi ne in billions da ake saboda mutun ya cire hannun dan uwansa tunda Allah ya ce al-yadu bi yadi ko yawwa hannu da hannu in mutun ya cire ma wani hannu shi ma a cire masa hannu don haka dai jama'a lalle idan mutum ya kasance fasiki ya aikata laifi to a lokacin ka duk wani abu yana iya hawa kansa na amuzguna masa saboda ya gyara saboda ya dawo kan hanya shi yasa ce illa an yakuna fasikan fa yajibu hijratuhu sai a kaurace masa kar a zauna da shi domin bisa kaidan adwal balidi ilal jalidi sari'atan kal jamri yudaru fi ramadi fa yuhmadu wal bi hikma yake cewa wato a infection tashin cuta daga jikin wannan zuwa wancan daga jikin wanda yake mutumin banza zuwa mutumin kirki sari'atan abun da gaggawa yake faruwa kal jamri yudhafu fir ramadi fa yuhmadu kamar toka ne kamar abun da ya shafi garwashin wuta ne da za a sashi a cikin toka me zai faru yanzu zai mutu kana sa magarwashin wuta toka ya kashe shi saboda haka idan ya zama mutumin kirki ne to wannan kana zaune da shi za ka kwaikwayon halayensa na kirki in ya zama mutumin banza ne to duk kirkin ka kai kuma to a kwan a tashi za ka daga komawa layinsa tun kana kyama abin da yake har ma a waye gari kai kake iziga shi ma ku tafi inda ake saban Allah din da sauransu to shi yasa yace wa yajibu hijranuhu ko fa yajibu hijranuhu ya wajaba kaurace wa fasiki saboda in ba haka ba lallai za ka kwaikwayi halinsa kai za ka iya kinsa ma a cikin wannan laifin domin ita rai bata da kashi zuciya bata da kashi a kullun tana wato bin abin da tafi saba gani ne mafi yawa galibi shi yasa da yawan mutane bi'a environment yana tasiri akan su inda mutum yake rayuwa abin da yafi yawa a wurin sai ga shi ma irin abin da yake yi kenan in sabon Allah ne yafi yawa sai ga shi ma ya zama cikin su ba ya jin komai a ransa ga malami kali yana ba mu labari lokacin da suka je camp akwai wani bawan Allah da ya zamana a dan wannan zaman nasu idan yana tafiya suka ce kaman wanda yake duban wani abun sai ya fada a kasa yana sunkuyar da kai saboda jin tsoron Allah kare ya ta daga ido yana kallon tsare shi tunda kasashen kudin nan ne inda suka tafi maganar service to saboda haka ana nan yau da gobe sai ya zamana kai ya dago kawai da kai yana haka to amma yau da gobe an saba to da haka shi dan adam haka yake yana da saurin sabawa da isaje da environment din da yake rayuwa a cikin sa kuma yana saurin sabawa da mutanen da yake rayuwa a kewayen su shi yasa ake so kullun ka kewaye kanka da mutanen kirki sai ga kana ta yin aikin alheri kana ta zama mutumin kirki amma kullun duk kirki ga ka kewaye kanka da mutanen banza to wallahi wata matarana sai ka fi su dulme yawa ba ma wai ka zama daidai da su sai ka fi su in ba sa a kai ba Allah ya mana zari na gaba yace su'al tambaya hal yajibu alayhi hifdhu jami'i jawarihi shin ya wajaba akan shi baligi ya kiyaye dukkanin gabansa wajibu alayhi hifdhu jami'i jawarihi mastata'a lalle ya wajaba akan baligi ya kiyaye dukkan gabobinsa gurgudan ikon sa iya abun da zai iya yi to anan wajen wani hikima ne da malamin ya kawo bayan a can yayi magana akan abun da ya shafi kiyaye gani to kar ka dauka iya gani ne kawai ake son mutun ya kiyaye ya shafi duk wasu gabbai da kake da su hannu ne yi kokari kada ka yadda hannunka ya taba wani abin da yake ba halaliyanka ba kada ka dauke hannunka ka dauke kayan wani ko ta hanyar kwace ko dabara ko abin da ya shafi sane ko sata sannan in bangaren abin da ya shafi mace ne kar ka yadda ka taba matar da ba taka ba da wannan hannun naka kai duk wani abu da aka san cewa da hannu ake kar ka yadda ka aikata shi in dai haramun ne haka idan muka dawo abin da ya shafi harshe shi ma gabaye daga cikin gabbai kar ka yadda ka furta wani abin da ba zai faranta maka rai ka ji sautin alahara ba domin ana nada ana recording duk abin da muke fadan nan wallahi Allah yana nan ya ajiye shi kamar yadda Allah yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowane mutum an sa masa wato kai ka ce kamar wani ID card ne wani recorder wanda yana recording duk abin da kake fada ranar alkiyama duka za a bujiro da shi dan wannan abin sai ya zama duk ya tara komai na rayuwarka ko shekara 2000 zaka yi me ba da wasa ba ya cika shi yawa unlimited ne yana nan yana tsanya shi tara komai da kake yi duk wasu data sakwai a cikin wannan Allah ya riga ya rataya mana ba mu gani ne kai balanta mu tsinke ba za ka yi tsinkewa ba gan shi ba saboda haka lalle harasan mu nan mu kiyaye su kada mu kafa dan komai duk abin da ya zo mana mu furta sai mun tantance haka abin da ya shafi kunnuwan mu ba komai za mu rika saurara ba mu rika tantance me za mu rika ji karka ji kida karka ji abubuwa na asha karka ji maganganun banza ya zama kunnanka na sauraron karatun Qur'ani ne sai wasu abubuwan da suke so halal ne kamar jin labarai da makamantansu amma kamar da kunnanka bututun jin kida kai kullun a cikin dab ko inda a kwanta ma haka sai an sa dan wani cool music da sauransu haka wasu haka wai sun samu shi ko kwanciya zai sai an sa wani cool music da shi zai kwana ba ka bacci ma ba zai dadi ba kaga wannan an shiga wani hali kafafuwanka kada ka yadda su taka wani wajen da yake ba inda Allah ya yadda da shi ba kada tsince ka ka taka da kafafuwan ko da abun wanda Allah ya baka ka kai kanka wajen da yake saban Allah ake a wurin in dai ba ya wucewa zaka yi ba shi ma sai in ya zama dole in babu wani hanya ne dole sai wurin to bayan da ka iya domin kullun ana son mutum ya tsara kansa daga masa mummunan zargi a danka a dauka kai ma irin abin da ake a wurin ka jeyi za ka yi kokarin kiyayewa Allah ta'ala ya taya mu na gaba yace hal ya hillu lahu an yuhibba li ghairi Allah shin ya halatta wa baliki yayi soyayya ba dan Allah ba ya so ni kawai saboda wani abu na duniya har kawai saboda ka ganshi mai kyau ne ko ka ganta kyakkyawa ce ko saboda yana da abun hannu mai kudi ne ko ita mai kudi ce ko saboda wani dai dalili ya halatta mutum musulmi yayi wannan jawab amsa yace wa yajibu alayhi ya zama wajibi akan shi baligi an yuhibba lillahi idan zai yi soyayya ya so wani ko wata to yayi wannan soyayya saboda Allah ya zama don Allah ka so shi ba don wani abu na matakin duniya ba waya bughdha lahu sannan idan mutum zai yi kiyayya yayi shi saboda Allah kar yayi saboda wata manufa ko dan an hana ka wani abu ko kuma kai dan kai jinin ku bi hada baka ta jin haushin sa haka kai kai ta hada masa sharri wannan in kai kai laifi ya zama don Allah zaka ki mutum saboda shi din ya zama mai saban Allah wayarda lahu sannan yayi da saboda Allah ma'ana ka ji ka gamsu saboda yanzu wato wannan jawabin Allah ne yayi shi ko dokan Allah ne ka ji cewa ka yadda da wannan abin ba wai dan ya kwanta maka arai dan haka kake so ba kenan bai kwanta maka arai ba da ka yadda ba ko da Allah ne ya faɗa don haka ka ji ka gamsu saboda Allah wannan lahu din fa duka lamirin na koma zuwa kan Allah ne wayarda lillahi kenan yadda saboda Allah ka ji ka gamsu saboda cewa bayanin da aka yi maka an daure shi da ayan Qur'ani an daure shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaji ka gamsu waya gaddab lahu sannan idan zaka yi fushi ya zama kai fushi saboda Allah ina fata an gane waya amura bil ma'ruf sannan ana so baliki yayi umrai da kyakkyawan aiki duk inda yaga wani abun da ba a yi mai kyau da ya kamata a ce ana yi yaga ba a yi to sai ya fadakar ya tunatar saboda arkan yi ya samu lada wayanha 'anil munkar sannan kuma baligi ya kokari wajen hana abun da yake na munkari abun da suke marasa kyau a shari'a wanda shari'a yake a mata to idan ya gana ya kokarin sa wajen hanawa gurgurdan abun da zai iya yi ko dai da hannunsa idan yana da ikon da zai yi haka ko dai da harshensa idan yana da ikon da zai fadakar a ji ko kuma yake a zuciyarsa ya je na kyaman abun idan bai da ikon guda biyun da suka wuce don haka idan muka dawo kan karatun zamu ga malam yace an yuhibba lillahi ya zama wajibi ne mutum yayi soyayya saboda Allah to fa kenan kun ga an fado kan masu soyayya wadda suke zuwa wajen ƴan mata da sauransu, shin ya zama fasara wannan soyayyan? Saboda Allah ne, ko kuma kawai dai ya ga kenta ne da tsawanta, ko gidansu masu hali ne, ko kaza da sauransu? To a dai takeice dai abin da ake so manufan wannan karatun ya zama na koda ma da wata irin manufa ce ya fara janka, ya zama mafi girman abin da zai sa daure a cikin soyayyan ko kaunan, shine kasance wanta mutumin kirki, mutumin arziki. Don haka duk kyanta, duk kudin babanta, duk alfarman take da shi, in har dai zama bata da hali, bata da addini, ka sa wannan duka a kwandon shara, domin wannan shine gaba. Amma idan aka yi sa ta zama full option ga hankali da sanin ya gama da tarbiyya, sannan kuma ga kyan ga iyayenta kaza ne da sauransu, to wannan kuma ka ga samu ƙari ne akan abun da kai kake nema. Asalin ginshikin abun shine ta zama mai addini wanda ta san ya kamata mai kiyaye dokokin Allah. Ina fata an fahimta. Saboda haka ba laifi bane dan ka so mutum saboda kyanta, ko saboda ɗabi'unta, ko saboda kaza, amma ya zama babban abun da shine wannan ɗabi'un su ne akan gaba. In za a rasa komai a samu ɗabi'a, to ka yadda a haka. In kuma da a samu komai a rasa wancan, to ka ɗauka duk wancan a kwandon shara suke, kar ka kula da su, domin wannan shine gabatar da san Allah da san abin da ya shafi lamarin Allah akan komai. Waya bukuda lahu, haka nan idan zaka kyamaci mutum ko ka ji haushinsa, kada ka ji haushinsa saboda wani abu na rayuwa, ko saboda ya tare maka wani hanya da ya kamata daga nan can daga samu wani abu karkashin haka. To dama Allah bai kaddara bane, amma dai ko da shi ya tasiri wajen abun, kai da cewa asalin abun Allah ne bai ga dama ba. Da Allah ya ga dama, duk abun da zai na kai kawo da faɗa tashi, wallahi ba zai iya tarewa ba. Ka rika sa wannan a ranka, ka rika ko samun kwanciyar hankali, sai ka rike jin haushin mutane, ka rike faɗa da mutane. Amma ka dauka cewa kai duk abun da ya same ka kawai suwane ne, ai daman suna jin haushinka, ai daman sun sa maka ido, to wallahi ba za ka taɓa zaman lafiya da mutane ba, kuma ba za ka taɓa hutawa a rayuwanka ba. Kai da cewa ko da su din ne ya bayyana karara, ba ma zato kake yi ba, ka dai kuka cewa Allah ne bai kaddara ba, haka Allah ya hukunta. Raban mutum baya kasa isa zuwa gare shi, ko mutum baya tsallake rabansa. Ba za ka zo ka wuce rabanka ka tsallake baka same shi ba, ko ba za a zo a ce gashi nan kana ta tafiya ka kasa isa zuwa wajen rabanka ba. In dai rabanka ne, ba za ka tsallake ba, ko ba za ka kasa isa zuwa gare shi ba. Ka rika sa wannan a ranka, wallahi sai ka samu hutun rayuwa, sai ka rage faɗa da mutane da jin haushin su, ko watakila ma mafi yawa jin haushin ma akan zato ne, ina zaton wani ne, kaza yi kaza da sauransu. To da haka mutum ya kiyaye saboda Allah, kada ya zama kawai don tsarin halitta. Wani lokacin tsarin halitta mutum kawai, akwai irin wannan a rayuwa tabbas. Wani kawai kana ganin sai ga wannan ya kwanta maka a rai, ba komai sai haɗa ku da shi ba, amma sai ka ji wannan ya burge ka, ko ba haka bane? Wani lokaci kuma da ka samu haka kawai sai ga mutum ba abin da ya taba haɗa ku na rigima bai maka komai ba, amma sai ka ji kai gaskiya bai maka ba, haka kawai ka ji jinin ku bai haɗu ba. To abin da ake faɗa wannan ba ka rasawa, amma kar wannan ya zama shine ma'aunin cutar da shi in jinin ku bai haɗu ba, ko ma'aunin ka yi masa abin da ya saba ma dokan Allah. In jinin ku ya haɗu, ka saba ka'ida, an kai wani ma'aikaci ne saboda kai jinin ku ya haɗu, kana son sa kawai kai wani abin da yake wato saba tsari ne, ka saba ma tsarin da ake kayin sa. Don haka wannan ba a so ya zama ma'auni, ba laifi dan haka ya faru. To amma kar ya zama dalilin haka ka ɗora wani hukunci a kayin sa. Wai rida lahu, mutum ya ta saboda Allah, wai ya dab lahu. To anan idan kun lura za ku ga waɗannan kalmomin guda biyu sun ɗan yi kama da juna. Ku taya da dubawa, an yi hibba lillahi wa yabghudha lahu, an ga wa yabghudha lahu. To bayan wai rida lahu sai wa yadab lahu, wa yadab lahu. To ya kun gani yabghudha, yadab, kun ga sun ɗan yi kama. Iya kawai abin da aka samu shine an samu gaba kun ga wakon baya. A na farko waya bukuda, kun ga bayan yawon din sai ba'un, ko sannan ghainun da dadun. Amma a na gaba waya dab sai zama daga yawon din sai ghainun, ko irin dai wancan din. To wajen abin da ya shafi wato dadun ne, sai kasance a wato sai dadun, okay sorry, sai bawun, bawun a can shine na biyu, ko sai zama anan kuma bawun din shine na karshe. Ghainun sai zama shine na biyu a maimakon wannan bawun din, ko yawwa. Dadun da yazo na uku anan sai zama kuma shine karshe. To haka dai, to dan haka tun da aka samu sabani a jerin, duk da duka harafan guda ɗaya ne, amma aka canza musu wajen abin nan, dole a samu bambanci wajen fassara. Kamar yadda nace waya bugudalahu shine abinda ya shafi gaba al-baghdaru kenan daga al-baghdaru shine gaba jin haushin wani ka jibe maka ba saboda bai kan tsarin Allah waya gadablahu kuma shi kuma abinda ya shafi wato fushi fushi kusan fushi daban gaba daban eh da ka iya fushi da mutum amma ba idan kana gaba da shi ba matar da zata yi bata maka rai ka ji kai fushi amma idan gaba ne yasa kai fushin ba mahaifinka ma zai iya maka wani abin da zaka ji baka ji dadi ba har kai fushi amma idan kana gaba da shi ba ne yasa kai fushin da haka shi gaba daban fushi daban da haka ana so duka guda biyu da gaban da zaka yi din baka san mutum da kuma fushin da zaka yi in an maka wani abu ya zama duka saboda Allah ne kai ya zama saboda sarranka ne da kuma an saba ma abin da kai kake so waya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar lalle ba ni ke koyi da kyakkyawan aiki hane gabarin mummunan aiki wannan shine abin da zai sadatar da mu wannan yasa muka zama al'umma mafi ficiya kamar yadda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne mafiya alkhairin al'ummatai gabaɗaya duk da ku ne na ƙarshe amma kuma ku ne mafiya darajar su me dalili ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umri da kyakkyawan aiki kuna hane gabarin mummunan aiki jama'a wannan yana daga cikin abin da ya karanci a cikin mu a yau ta yadda zaka ga ana yin wani abubuwa ba daidai ba amma sai a rasa mai tankawa a rasa mai yin magana kuma gashi kowa yana ta cutuwa amma haka za a tafi wanda wannan kuskure ne don haka ya kamata mu zama masu wato hanawa da tsawatarwa da nuna cewa wannan abin ba daidai bane gurgudan ikon gurgudan da kike ganin iyaka fasting ka din hanawa da kai da karfi ka sa karfi ka hana kamar a cikin gidanka matsayinka ne mai gida iyalanka ne ka hana su ƴaƴanka ne matanka ne ka hana su abinda ba daidai ba sannan idan ya kasance kuma baka da wani iko akan su to kai nasiha ka fadakar ka nuna munin abu shi nasiha ba wai sai malami ba ba sai ka haddace Qur'ani ko sai ka san tafsiri da fassarori ba akwai abinda common sense yana baka cewa lalle wannan abun ba mai kyau bane dan adam Allah ya sanya masa irin wannan kuma ko da ma ba haka ba ai kana zuwa masallaci kana jin hudubobi kana jin wazuzzuka da kake tsintsinta abubuwa cewa lalle wannan abun haramun ne to kaga mai aikata sai ka ji hankalin sa ba da fada ba da laluma da jan hankali da nuna masa kauna to sai da an yi sa'a ya tarbi abin da kake so amma wannan shirin namu yana yawa galibi sai ga cewa bayan laifin yin shirin kuma mu ma muna cutuwa ma a rayuwance din kaga ana tayin wani abun da ya kamata kai magana saboda abun kai kanka ya dame ka amma an kasa magana sai ga an rasa wanda zai magana ko sai mala'ika ya zo ne daga sama zai hana abun ko yayi wallahi alam da haka muke kokari in ana yin ba daidai ba mu tsawata mu hana domin mu kanmu da mu fi jin daɗi sannan kuma za mu samu lada abun Allah sawan an karbi nasihan ko ba karba ba Allah zai baka ladanka in an karba nan tafi kwari in ko ba karba ba ladanka yana nan abun Allah Allah ba zai tozartar ba saboda haka duk wani abun da muga na yi ba daidai ba ai kokarin jan hankali kullum ina bada misali ga irin masu maganin gargajiyan nan zo kafa speaker da sassafe su yi ta maganganu na batsa matan ku ƴaƴan ku mata da sauran mutanen anguwa duk ai ta ji a rasa wanda zai tanka musu ko ya ce ba mu yadda ba sai gana ta cutuwa har sai ya gama iya abin da zai yi awa biyu awa uku ya tashi ya tafi abunsa ba dan anguwan ba ko dan anguwan ne haƙƙin wannan shiga na wuri ne a inda haƙƙin ka ya kare nan da kuma haƙƙin wani ya tashi don haka ko da dan anguwan ne ya kamata ya tsaya iya hurumensa ba kuma ya rika shiga hurumin wani wanda ba nasa ba to balantana wani kauye daga wani kauye ya taho da motarsa ya daura abu akan speaker ya ta damun ku ga manganun ba ta ga hana bacci ga bubuwa amma ga kasa samu wanda zai masa magana har ya ci kasuwansa ya samu ya tashi bali ni bane kasuwanci da sauransu amma a bi tsari akwai kasuwa ai in ma kuma yawon zai akwai irin tsarin da ya kamata wanda ba zai zama shiga haƙƙin mutane da cutar da su ba tamari irin wannan ko mutane da yawa wallahi ba sa iya magana sai ta cutuwa na taɓa ba ku labari cewa wata rana mun shiga mota irin motar haya din nan ne daga nan zuwa ko Kano ne na manta sai zamana direban motar ya sa kida ya ta bambamawa to kun ga duk mai hankali ya kamata a ce kana kan hanya ga irin hadarurrukan da suke baibaye da kai da ku yi hadari a mota duk ku mutu a motar ko na rauni ya same ku jarabawa dai komai zaka iya bujira zuwa gare shi saboda haka wannan kidan da ya bambama mana ni abu da nake ta tunani kenan a ce mu muta irin wannan yanayin Allah ya aiko jarabawa kuma ya zama mu mutu ga kida muna ta ji ba zikirin Allah ba wannan abu gun dai mu zauna shiru ma ba za mu yi zikirin ba to da haka dai sai karshe dai aka rasa magana ni ne masa magana ce abba mallan to Allah kai ba musulmi ba yace shi musulmi ne wannan kidan ina riban sa me kake ji a cikin sa to mu dauka yana maka dadi ma amma dai ka san cewa mutane ka dauka kuma kudi muka biya ka wannan kudin da muke biya ka wai mun biya ka na mu ji kida ne ko ka kai mu inda zaka kai mu to fa sai mutane kuma aka tattaso eh wallahi ai Umar kaza kaza to fa sai aka yi sa ya kashe kuma kan ga wannan kirna ma kowa abun ya dame shi amma kuma an kasa ga an kasa samun wanda zai fara farawan shine an kasa samun wanda zai fara to kana fara kuma sai ga ai kowa ma shi abun yana damun sa to dai irin wadannan abubuwa furko kai muna dan magana din kar mu zama lakwas haka ai ta abubuwa wanda hakkin mu ne ma mu kasa magana wanda sai zama akwai dan nau'i na sokunci ma to a wani bangaren zaka iya cewa kaga mutum hakkin sai kasa magana akai Allah ta'ala ya kyauta dan ku dakata a nan abun da muka faɗa ya zama daidai Allah ta nemi mu a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allah ya saka da sanin yau